أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوكسي لكم أعزائي ساتي حضراتكم أشكر والله شيرنا فتوى الدين المسلمين kamar da aka sani shirin fatuwa addinin musulunci shiri ne wanda yake zo muku daga nan gidan radion Garkuwa FM a ƙarshen shirin sa akan Mega House 95.5 kuma a cikin wannan shiri muna amsa muku batun da kuke tura muna ta hanyoyi da dama tare da Dr. Jagar Sani Mawula wanda yanzu haka muna tare da shi a cikin watsa shirye-shirye suna na Nasir Abbas Bari a cikin amincewar Allah ne mai jagoranci shirin kamar yadda aka saba tumarallah yanzu haka a cikin dakin wasu shirye-shirye muna tare da shi shehin malamin wato Dr. Jabir Sani mai hula da muke kasancewa da shi a kowane mako doctor ina maka barka da sake haduwa da kai a cikin shirin bashi na addinin musulunci
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah doctor za mu fara da tambayoyin da muke dauke da su a wannan rana mai tambaya ta farko yana cewa bayan barka da safiya yace mutace mace ce wadda take jinin al'ada sai ta dauki alqur'ani wanda bai cika ba don zuwa makarantar islamiyya don gudun tserewa abokan tafiya da suke haɗa tariki na shin ya halatta
innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du ɗan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
dukkan qur'ani ga mace da take da jinin haila akwai sabanin malamai akai kamar yadda muka sha ansawa idan mace tana son ta fita daga cikin wannan sabanin ta karanta qur'anin da ke a waya wanda ke a waya babu sabani yana halatta a dauke shi da haka sai ta buda a cikin wayar ta karanta kaga akwai sabanin malamai ko kuma dukkanin malamai sun so mai karanta qur'ani ko wanda bai haila bai da janaba ya kasance yana da alwala kafin ya dauki qur'ani amma wannan ban daga waya bata da ko ba su wajabta cewa dole sai da alwala ake dukar qur'ani ba su cewa dole sai da alwala ake dukar waya wanda take da qur'ani wata hukuncin waya sun sha bamban da hukuncin musafi na qur'ani don haka ina ba ta shawarar ta yi amfani da ta waya sai duk ta fita daga cikin wa'innan sabanin wallahu ta'ala alam
bayan alqur'ani ya halatta ta dauki sauran littafin addini
eh ya halatta ta dauki sauran littafin addini ta yi karatu ta yi koyarwa ya sashi kawai da ulama wallahu ta'ala
sallallahu doctor akwai tambayoyi guda uku anan tambaya ta uku tana cewa hada maniyin mata da miji domin kyankyasa saboda rashin haihuwar su shin ya halasta ga musulunci
wannan babban tambaya ce akwai littafai da kwamitocin fatawa da suka yi suka zauna akai mulakhas ko in ce abinda a takaicin bayani shine yana halatta irin wannan halayen suna halatta na farko a hada maniyin mace da namiji ko kwan mace da namiji ko maniyin mace da kwan namiji a sa ga matar da take mata tai matar da take mata tai misali ita matar da aka debo kwanta a hada da mijinta yana halatta haka ne yana halatta a debo maniyin matar maniyin mijin da kwan matan a sa ga kishiyar ta wanda yake mijin su guda a haifa sai dai a haifawa addada wannan ne sabani yake dan na wanda ta haife shi ne ko kuma dan na wanda aka ciro kwanta ne wannan akwai sabanin malamai na wannan zamanin akan haka na uku baya halatta a debo maniyin shi da kwanta a sa ga wata kamar yadda aka ce surrogacy yanzu surrogate mothers mace ya gaye ce da ba ta son ta haihu sai a debi kwanta a hada da maniyin wani a sa cikin mahaifar wata mata ta haifa to wannan baya halatta in mancin mutumin ba mijinta bane maniyin shi ya shiga cikin al'aurar ta ba mijinta bane wannan baya halatta wannan shine mulakhas a mai son cikakken karin bayani akan wannan matsala yakan iya diba fiqhun nawazil na Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid ya kawo cikakken bayanai da maganganun malamai a kai haka fiqhun nawazil na Aljizani na Bakar Abdullah Abu Zaid mujalladi biyu ne na Aljizani mujalladi hudu ne ina tuna akwai yan shekarun baya da wasu likitoci suka zo suna son karin bayani haka likita ina tsammani mai iya karantawa ne ko ɗalibin ilimi ne na aramai na Bakar Abdullah Abu Zaid ko ya mahimmin ma ko bai bayanin ba amma dai na san na aramai shi ya diba ya gani ya ga cikakken bayanin na malamai wa'annan malaman sun yi bayani musamman Jizani ya ɗauko shi jizani abin da yake fatuwar manyan malamai ke ɗaukowa da kwamitutan manyan malamai iyaka ta ɗaukowa kawai ya ɗauko ya faɗi ya ce ga su shi kuma baka bala abu zai da yake shi jizani ma babban malami ne tunda babban professor ne lecturer ne a university amma dai karami ne ya hada da baka bala abu zai shi baka bala abu zai na tattauna matsalolin ne sosai ko da ya kawo fatuwoyin wasu amma dai shi ne mai littafin shi ya yi littafi a kai mujalladi biyu ne nashi na jizani ko mujalladi hudu ne wallahu ta'ala alam.
Subhanallah doctor mai tambaya ta gaba yana ko cikin wannan tambayoyin guda uku yake tambaya ko akwai adadin karatun qur'ani Allah da ake yi mahaifa bayan tsara su.
Akwai sabanin malamai cewa ana karanta qur'ani ga mamaci ko ba a karanta qur'ani ga mamaci. Akwai wanda suka tafi cewa ana karanta qur'ani ga mamaci cikin su akwai Ibn Taymiyyah akwai wasu malamai da suka ga ana iya haka. Kauli mafi inganci shine ba a karanta qur'ani ga mamaci domin Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan adam babu abin da ke iske shi sai abin da ya aikata. Ta qur'anin da ba shi ya karanta ba baya iske shi to amma kuma sai aka samu nasusa na qur'ani wato inda sabanin malaman ya fito kenan. Sai aka samu wasu nasusa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suna kebance wannan ayar. Shi suka nuna akwai wasu abubuwa da suke isa. Kamar misali qur'anin da kai ne ya nuna cewa bayan qur'ani shi ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai sai abin da ya aikata shi kuma wata ayar qur'ani ta ce wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shi ta nuna cewa ana wa mutum addu'a a shi ga wasu zu bayan sahabbai suna cewa Allah ya gafarta mu sahabbai wanda suka riga mu da mu Allah ya gafarta musu sai wannan ayar sai ta kebance waccan da ke cewa dan adam bai da komai sai abin da ya aikata shi ana iya mai addu'a ta isa kuma annabi ya koya mana in mutum ya rasu mu mai addu'a a lokacin sallar jana'iza kuma yace da aka je binnewa yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al sannan sai wani hadisi yazo wa wata mata ta zo ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta yi mutuwa ta faji da ta iya magana da ta ce ayi mata sadaka zan iya mata sadaka yace ki mata sadaka wani zai ce zan iya wa mahaifiyata mahaifina umra haji annabi yace kai mai haji kai mai umra sannan aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu ana biya ta azumi to majibinci ne ya yi mai azumi sai malamai suka samu sabani wajen fahimta wa'annan nasusan wasu su suka ce wa'annan abubuwan da suka inganta ga hadisi to sun kebance waccan ayat cewa babu abin da ke wa allaysa lil insani illa ma sa'a tana nan allaysa lil insani illa ma sa'a to amma kuma addu'a tana isa domin mun samu ayat Qur'ani ta ce addu'a tana isa mun samu hadisi sun ce addu'a tana isa azumi yana isa wanda ake biyan mutum an biya mai domin samu hadisi ya ce haka biyan bashi yana isa domin samu hadisi sun ce haka kaza duk abubuwan da hadisi suka ce muka kebance to duk wanda bamu samu hadisi ya ce ba to wacce aya alaysa lil insani illa ma sa'a tana nan tana aiki haka bamu samu inda kace ai mai sallah ba haka mutum ya zo ya ce bayan mu kaina azhar gama babana da ya rasu ko kuma da babana sallar nafila ba a samu aya da ko hadisin da yace karatun qur'ani ba don haka baya isa su kuma wasu malamai sai suka fahimci cewa a'a tunda aka bude wannan kofa kai komai ma yana isa don haka wacce wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa'annan abubuwan sun shafe ta amma dai kauli mafi inganci insha Allah ko wani kauli mai inganci ne cikin su kauli mafi inganci shine tsayawa ga abin da nasosa suka tawo da shi na cewa in mamaci ya rasu ana yi mai sadaka ana yi mai addu'a ana mai haikin haji ana mai umra ana biya mai azumi na nafila ana biya mai bashi da ake biya tai tsaya ga wa'annan abubuwan da su nasi ya tabbatar shi ya fi da yin waɗanda nasi bai tabbatar ba cikin su akwai karatun qur'ani nasi bai tabbatar sai shi ba sai mu ce to yana na akan wa allaysa lil insani illa ma sa'a sai dai ka karanta qur'ani sai kawa mahaifinka addu'a ya fi wanda ya karanta kuma ya ci ladar ta kai ba a yi mai inkari domin akwai malaman da suka tafi ana haka wallahu ta'ala alam.
Kuna tare da gidan rediyon Barkwafi fim watsa shirye-shiryen sa kan mega hertz 95.5 a cikin shirin fatawar addinin musulunci inda muke kasancewa da Dr. Jabir Sani Mekula wanda yanzu haka yake amsa tambaya fatawar da kuka ka turo mana kuma can an jima kaɗan za mu riƙa yi muna karantowa daga masu kallon kai tsaye a sashen mu na Facebook da kuma waɗanda za mu buɗe malayuka su bugo daga baya. Dokta daga can bangaren Facebook kafin karanta tambaya ta uku take cikin wannan tambaya guda daya akwai wanda yake tambaya hukuncin yin shafa akan safa da kuma hukuncin gaisawa da mata maza.
Hukuncin shafa akan safa hukunci ne wanda yake da sabanin malamai amma kauli mafi inganci ana shafa akan safa domin akwai hadisin Mughira bin Shu'ba dake cikin Sunan Tirmidhi ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwallahi ya shafa akan safa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce an ruwaito shafa a safa daga sahabbai 10 ko 4 ko 17 yace, amma daga sahabi 10 cikin su ina tuna akwai Abdullahi bin Umar, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai Abdullahi bin Mas'ud, akwai Ammar bin Yasir, akwai Nana Aisha, ina tsammani akwai Sayyidina Umar, amma sahabi 10 ya kiranya a cikin Zadul Ma'ad wanda duk sun tafi akan halaskin shafa akan safa, kuma wannan ita ce mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal. Yanzu me bambanci tsakanin shafa akan hufi da shafa akan safa? Na farko, wajen cika sharuɗa, malaman da suka tafi kan shafa akan safa sun ce sai ta cika sharuɗar hufi. Me ya cika sharuɗar hufi? Sai ta kasance ta wuce gabar shafa. Misali, kafar ya kasance safarka ba irin wadda ta tsaya ga diddigi ba ce, wadda ta rufe idon sau. Sannan sai ta kasance wadda yake rufaffa ce, ba wadda ake iya gane. In ka sa safa aka ce wannan kafar wace, a ce wannan bature ne, ga kafa ce fatfat, to kaga bata cika shari'i ba. Amma in an rasa gane bature ne ko baki ne, watan ta rufe da ba a ganin fata, to ita ake shafa a kanta, kuma ya kasance an sata da tsarki. Wannan wajen sharuɗa kenan. To me bambanci tsakanin shafa akan safa da shafa akan hufi? Shine shafa akan hufi ijma'i ne na Ahlus Sunnati wal Jama'a. Shafa akan hufi shine mazhabar Abu Hanifa, shine mazhabar Imam Malik, shine mazhabar Imam Shafi'i, shine mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, shine mazhabar Zahiriya, shine mazhabar duk wani Ahlus Sunna. Kai shafa akan hufi ya kamata bajin alwala yake. Ya kamata tunda ga alwala ake shafa akan hufi, amma malaman Ahlus Sunna suka cire shafa akan hufi, ba suka bar shi na wajen alwala, suka dauke suka sa cikin babin aqida. Abin da tabbatar da kai Ahlus Sunna ne ko ba Ahlus Sunna bane kai da ana shafa akan hufi. Wa nal mas'al al khuffain fi al hadr wa safar, kamar yadda mai aqida Tahawiyya yace, watan ya koma aqida saboda waɗanda suka yi inkarin shafa akan hufi, to dukkanin su yan bid'a ne, khawarij ne da wasu wanda suka yi kama da shi. Amma in ba khawarij ba, duk mazhabobin Ahlus Sunna, Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya, Hanabila, Zahiriyya da kowaɗanne mazhaba sun tafi. Saboda me? Saboda shi shafa akan hufi yana cikin da hadisai mutawatirai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. An ruwaito hadisai sun kai 70 wa'inda suka zo suna magana akan shafa akan hufi. Don haka inkarin wa'innan hadisan ba daidai ba, kai Qur'ani ma ya nuna ana shafa akan hufi. A cikin suratul Maida Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biwujuhikum. In ka karanta wa arjulakum, to wannan akwai wannan qira'a ta wa arjulakum. Wa arjulakum yana nufin ku wanke kafafunku. Akwai qira'a wa arjulikum. Wa arjulikum yana nufin ku yi shafa akan hufi, da saboda me? Saboda an yi abasin arjul akan kai. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi. Sai Allah ya ce, wamsahu bi ru'usikum. In ka ce wa arjulikum, an yi atsafin arjul akan ra'as kenan, ai akan mas, wato wamsahu bi ru'usikum wa bi arjulikum kenan. Ya kasance shafa akan hufi. Akan qira'a wamsahu bi ru'usikum ka goma wa arjulakum, an yi atsafin arjulakum akan aydikum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, don wa arjulakum kenan. Zaka wa'annan bambancin qira'o'i da aka samu ga wannan ayat, malamai suna fassara wadda ta zo da nasba da cewa a wanke, wadda ta zo da jarra da cewa a shafa a kai, kuma ga hadisai kusan 70 cikin, in kana karatun mutsawar hadisi an kawo bada hadisi mutawatiri. Misalin da ake baka na farko shine hadisan shafa akan hufi, da hadisan azabar kabari, da hadisan man kazaba alayya muta'ammidan. Wannan shine mutawatir lafzi, wallahu ta'ala alam.
Dokta, akwai sashi na tambaya, hukuncin gaisawa da mata maza.
Musuncin gaisawa da mata maza, idan wanda ake mata maza wanda duk halittar ta fi rinjaya akan shi ake hukunta. In ya fi rinjaya akan mata ba a gaisawa da shi, in kun bai fi rinjaya akan mata ba yana nan akan maza, namiji na iya gaisawa da shi, wallahu ta'ala.
Wannan mahaifin shi ya rasu kuma ya gaji Alƙur'ani, shi mahaifin nashi, amma duk ya karanta haka, roƙi Allah ya bashi ladar da za a bashi, kamar an ba da shi da mahaifiya ta yi, yana neman ƙarin bayani.
Ban fahimta ba.
Kamar mahaifi ne ya rasu ya bar wani Ƙur'ani, to shi ɗan yana ɗaukar Ƙur'anin na mahaifi ne kuma yana karantawa. To idan ya karanta irin cikin addu'a, yana roƙon Allah ya ba mahaifin da mahaifiya ta yi ladar wannan karatu.
Insha Allah, ko bai ce ba zai samu lada mai Ƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗi, wanda ake bari a samu lada shine Ƙur'ani. wanda ba Qur'ani wani karanta zai samu lada insha Allah.
Na'am.
Sannan kai ma ɗan su aikin su ne, don haka in ka karanta su kai ma tarbiyyar karantawa su kuma Qur'ani, duk wannan yana nuna insha Allah zaka samu lada. Ala khilafin bainal ulama, cikin cewa lada tana kai kamar da muka yi bayani da azuna wanda yayi irin wannan abin ya karanta Qur'ani. To amma yanzu ba matsalar ka karanta Qur'ani lada ta kai bane ka karanta Qur'ani da wani ya bari, in wani sai Qur'ani ya samu sallaci aka karanta ko ba ɗane bane lada tana kai gare akan ya bar sadaqatul jariya. Wallahu ta'ala a'lam.
Dokta, wannan ta ce ciwon mara take yi sosai idan tana al'ada, to kuma ta sha neman magani ba a dace ba, kuma mahaifiyarta ba ta da lafiya sosai har ta kai sai an kwantar an tayar, kuma ita ce kaɗai take kula da mahaifiyarta ta. To shi ne lokacin sai ta sha maganin hana zuwa al'ada ɗin, don kada al'ada ta zo ta kwanta ciwo ba mai taimakon mahaifiyarta. Shin take tambaya hukuncin wannan
maganin tsai da al'ada? Akwai maganganun malamai akai, malaman da nasu sun yi fatawa akai ne, waɗannan abubuwa ne waɗanda aka samu na yanzu wanda baka samu su a magabata.
No.
Magunguna ne wanda aka yi na turawa, kuma ko su daga baya baya ba da aka fara maganin turawa, an fara magungunan rashin lafiyoyi ne yanzu ci gaba ne, kusan maganin hana kaza maganin hana kaza. Haka in wannan fatawa zaka same ta ga malamai na wannan zamani. Abinda malamai na wannan zamani suka bada fatawa kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi, cewa yana halatta a sha maganin da ke tsaida al'ada muddin baya cutar da mutum. Zaka ya danganta daga mutum yanzu da likita. Likita ce ya wannan maganin bai da wani side effect sananne babba, amma komai yana da nashi side effect, amma dai a ce bai da wani cutar da ya kai ko wata illa da ya kai, ko kuma kila yana wa wasu bayawa, wasu waɗanda baya cutarwa yana halatta su yi amfani da shi, waɗanda ke cutarwa baya halatta su yi amfani da shi. Wannan fatawar ta shan maganin al'ada ana buƙatar ta ne a wannan zamani, da yawa ake buƙatar ta, don shi malaman wannan zamani suka yi saboda wajen aikin hajji. Wajen aikin hajji in an zo ba irin da bane, da matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana ya ganta tana haila, sai ce ahabisatunahi, yace abinda zai dakatar da mu ne haila ta zo, don dole sai mun jira. Kaga Aminu Nabi sallallahu alaihi wasallam shine amirul hajji da kowa da kowa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yanzu ta haila mun bata tashi ba kenan, kina haila mu jira sai kin gama ki zo ki tawafil wada'i. Amma yanzu babu wanda ake cewa ahabisatunahi, jigi na bakwai na bakwai zai taso, jigi na takwas na takwas zai taso, ko da ita ko ba da ita ba zai taso, kuma in ta rasa jirgin nan ta shiga cikin wani gagari. Don haka sai ana buƙatar to idan haila ki ta zo ke yanzu da babu annabi da zai ce akan ki kawai a tsaya, saboda annabin nan tausayi gare sallallahu alaihi wa sallam ya ji kukan yaro yana cikin sallah, ya niyyar tsawaitawa ya ce a'a, ya tsakaita sallah, ya ga mace tana haila ya ce mata ahabisatunahi, za mu tsaya duk gaba ɗaya aikin hajjin ba za mu tashi ba sai kin gama. Yanzu babu irin wannan, yanzu jirgi na bakwai na bakwai, jirgi na uku na uku, to zai yi mace uku huɗu suna haila kuma suna son su yi tawaful wada. Sai malamai suka ce na halitta su sha maganin, sai kasance haila ko bata zo ba, ta san gobe haila ta za ta zo, kuma jibi ne jirginmu, zaka in ta zo ba zan samu yin tawaful wada'i ba, ga haka sai in sha magani na yau sai haila ta ki zuwa sai in yi tawaful wada'i, ko kuma ya zo ba in sha magani ya doke sai in yi tawaful wada'i. Saboda me? Saboda al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman, in dai babu jini babu hukuncin jini. Wanda take al'ada ko ba magani ta sha ba, ya kamata Allah ta zo Litinin, sai wata zo ba sai Laraba, Litinin da Talata, da Talata duk matsayin ta shine mai tsarki take, bata haila. Don haka ke ma in jinin bai zo ba kawai hukuncin wanda ba ta jinin ne, wallahu ta'ala alam.
Dokta, ana cewa idan mutum ya lazimci karanta Alkur'ani ko bai dauki Allah bukatunsa ba, Allah zai biya masa bukatunsa, ne ne gaskiya?
Na san wanda ya lazimci salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi karatun Qur'ani yafi kowane ibada na zikiri lada. Amma dai wata ran muna dan tsayawa ga inda nasi ya zo, ita salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da karatun Qur'ani yafi falala yafi lada, shi adda harafi ɗaya lada goma, ita kuma salati guda lada goma, salati goma. To amma duk da haka ne ya zo ga salati cewa in kallazinci wani sahabi ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zan sanya maka ɗaya bisa uku na salati na, ya ce in ka ƙara da yafi na watan ibadar da nika, in tashi cikin awa uku sai in ce awa ɗaya zai maka salati, sai ce da ka ƙara, sai ya ce to zan sa maka rabi, ya ce da ka ƙara, ya ce zan sa maka biyu bisa uku, ya ce in ka ƙara ya fi ma alheri, sai ce zan sa dukkan irin wa salati, ya ce idan tukfa hammuka wa tuqda hajatuka, in ka yi haka kan za a biya ma duk bukatocinka kuma a isan maka da damuwarka. To ita salati Annabi ya inganta cewa in ka lazimce ta Allah yana baka bukatocinka ta da biyan bukata bace lokacin da zaka kwanta kai addu'a duk sai kai salati da shi yafi shi akwai wani malami ke fadi game da istighfar misali yanzu akwai mutanen da ba su iya bacci su kai karfe 12 karfe 13 don dena ta tunanin lamura wata tunanin kudin haya ne za su kare a watan uku yanzu watan ɗaya yake bai samu wasu kudin haya ba ina ta tunanin cewa an sa rana gaya kuma bai da kayan kaza bai da kayan kaza tana ta tunanin an sa ranar bikin diya ta yi gaya bai sai gado bai sai kaza ba ina tunanin shago kaza ina tunanin ofa ta yi bata fito ba sai mutum ya tsaya ta tunanin ta ya zai yi to su wasu malamai suna cewa ba nasi ba ne da ka shagalta da wannan garka ta istighfari in kai ta istighfari kamar za ka samu biyan bukatar wannan abin saboda shi istighfari ya zo na susa da yawa sun zo cewa yana maganin damuwa sai kasance cewa in kai istighfari sabon ma Allah ya yi maka tsari wanda ya fi naka tsari wallahu ta'ala alam
dakta wannan yana tambayar hukuncin wanda bai fitar da kono ba wanda ake fitarwa ranar sallah shi yana iya fitarwa yanzu
baya fitarwa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda man addaha qabla salati fa hiya zakatun min az-zakawat wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun wanda duk ya basuwa kafin a fita sallar idi zakati an karba zakatun makbula yace zakati karbabba amma wanda ya bada ita bayan sallar idi ta kasance sadaka wannan yasa wasu malamai suka ce ana hisaura amma dai sadaka ce ba zakka bace wasu malamai suka ce akan zakatul fitr ba a fitarwa dan haka yanzu dai ko ya fitar ba zakatul fitr bace wallahi ta'ala
akan hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi da kwana uku a cikin kowanne wata kamar yadda shi ne tambayar rubutu yace ya ji sun ce 13 da 14 da 15 ga watan kowanne musulmi ga kowanne wata na musulunci ake magana kuma dole sai a waɗannan kwanakin yaya abin yake
a waɗannan kwanakin su ne abinda malamai suka fi jawo amma ba sai su ba babu wanda ya ce sai su amma dai su ne ce ma ayyamul bayd 13 14 15 na ɗaya kenan na biyu akwai uku farkon wata akwai uku ƙarshen wata akwai alhamis da atanin in kana yi cikin su duk yadda kai ka samu azumi uku a cikin wata yayi ba dole bane sai 13 14 15 su 13 14 15 ladan su shine annabi yana azunta su ayyamul bayd ne wallahu ta'ala alam
to idan kuma mutum yana yin na alhamis da litinin zai ƙara da waɗannan uku
annabi yana yin na alhamis da litinin yana waɗannan uku don haka mu yana ƙarawa da su kuma ko bai ƙara da su ba uku ya samu uku in yayi alhamis da atanin ya samu azumi yoyin takwas a wata wallahu ta'ala alam
to wace game da sallolin nafila da ake yi kafin da bayan sallar farilla kamar irin mutum ya saba yanzu sai wata rana ya samu uzuri ya hana shi yin sallah akan lokaci to zai iya nafila din kula lokacin farilla din ya wuce kamar sallar azhar karfe 3 zaka gabatar da nafilolin da ake yi kafin ka sallah din
muddin lokacin sallar ba fita zai yi ba ana gabatarwa muddin lokacin sallar ba fita zai yi ba to ana yin su amma in ka tsaya yin nafila lokacin sallah zai fita ta koma ranko to ba za ka tsaya yin nafila ba akwai hadisi da yawa da ke nuna haka a Bukhari da wajen shi wallahu ta'ala alam
ne wannan tambayar ban gane mace ko namiji ba amma dai tambaya ce akan rene gashi ya koma baki
hadisai sun zo suna haramta rene gashi ya koma baki amma suna halasta rene furfura ta koma wata kala ta yi a rene ta da lalle lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatahu makka ko hajjatul wada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ba mahaifin sayyidina abubakar sai ya zo ya gaida shi tsoho ne duk furfura ta hito mai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla taraktu mushaykha fa na'tiyahu wa halla gayyartum hadha as-sawad wa hadha al-bayad wa jannabtumuhu as-sawad annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutunci ne da girma ne da ladabi ne da yake nunawa ga manya da yadda yake nuna cewa a girmama manya daidai ne sai annabi ya ce da mahaifin sayyidina abubakar ya isko shi ya gaisa sai ce da kun bar wannan datti mu zo mu gaisa a matsayin uba yake gare mu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar shekara biyu ne mahaifin sayyidina abubakar ya isa haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam so musulunci ne da girmama manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albarakatu ma'a akabirikum duk mai son albarka ya girmama manya manya tana nan ta da albarka kuma haka annabi ya koyar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an bar shi da tiju ne ni duk da ni ne annabi in je in gaida shi da ba ku ɗauko shi ba yana tsoro sai ya ce da kun canza wannan farin amma kun nisantar da shi baki watan da ya ga furfura ko ina a gemu ne sai ya ce da an canza wannan fari amma sai a nisantar da shi baki watan a canza shi da wata kala ka a mai sai baki haka ana canza gashi a mai sai wata kala amma ba a mai sai baki ba a tura da baki fi asahi qaulil ulama wallahu ta'ala alam
to dakta wannan sabon bayan dogor addu'a da wata alheri gare ka da kuma dukkanin iyale ya ce yana da shawara zuwa gare ka. Wannan shi na fatuwar addinin musulunci ya kamata a ɗebi wasu shirarwa da aka yi a ciki ko kuma gaba ɗayansu a yi musu application ɗine a sanya musu cikin Play Store, ba ma shi kaɗai ba har da sauran littattafan da ka yi da wanda ka karanta. Ya ce Allah a duba idan da hali daga gaban musulun Dr. Jabir.
Ta masha Allah tabaraka Allah ta iranci wasu wace da ke lokaci abin da man nasu ban da lokaci akwai wani nisa su yi wannan akwai wani munawar da wani Abubakar da Bello nasa su tattara wannan abin su yi abin nan su yi littafi amma sun ga lazy youth wasu suke tafukawa su wasu bi ba ne wallahi lokaci ne ban da lokaci ko kaɗan fita wannan ina gama ta ana jira na da yawa wasu abubuwa da sauransu su Allah ya kawo mai yi wallahi ta'ala
sai wani kokari ya tsaya
ga maka wani mallami wato na taɓa fita daga studio nan wani babban mallami irin gingiman nan da saboda sai ya kira ni da ba duka samu haka wata irin hata shi wani babban malami ya kira ni wanda mun ce kai Allah ya ma albarka wannan shirin kai kokari kai kaza ya taimaka addu'a sai ran wani babban malami ya kira ni ya ce min wallahi kakka yadda wannan abubuwan ba a tattara su ba ya ce wallahi za a kai lokacin da baka iya yin su kwakwalwar ku ba ta iyawa ko kuma baka da lokaci ya ce wa'annan abubuwan yanzu shekarunka suke baka damar da an tambaye ka an sa ta taho da an tambaye ka kaza 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 ya ce a yi ƙoƙari ka tabbata ka tattara su waje ɗaya domin za ka yi hasarar su kuma al'umma za su yi hasarar su su lokacin nuna mai za a yi amma dai lokacin ne babu amma dai akwai wasu wanda za su taso su yi insha Allah tun abun suna ai kana saving ɗin su ko kuma kana da group na ga group WhatsApp
ya akwai group an guda uku da ake turawa to
su a tattara mai na kuma samu su duka
wannan ba sai tauna a tare sa
okay ta daga baya
gobe to ya yi mu gani ma lalle gaskiya mu wannan bukata akwai bukata haka dai da dama doctor akwai mai wannan tambayar da yake ta assalamu alaikum doctor yace ya ga wani rubutu da ake ta yawo da shi a Facebook wanda yake ba da labarin kyawun alakar ka da mahaifiyarka har ma tana taimaka addu'a har ka zama abin da ka zama kenan don Allah ka ba shi shawarar da zai gyara alaka ta da mahaifiyarka ta kuma har ya zama yana kyautata mata sosai da sosai
idan mahaifanka na da rai kana da babban ƙuhuhin samun nasara da ƙuhuhin samun aljanna ka kai wasa da su ka bi su ka daɗaɗa musu ka kyautata musu ka fahimce su duk wanda yake da shekara 40 zuwa shekara 20 zuwa shekara 20 zuwa 40 da ke shi mahaifa ne su fahimce shi amma shi yana iya fahimtar su ba a taɓa samun lokaci ba cikin wani tafsiri da nayi cikin wannan azumin ne ka tsammanin cikin suratul luqman ne wa wasana lisana bi walidayhi hamalatu ummuhu wa hanna ala wahni wa fisaluhu fi amaini ko ci ita ko ta suratul ankabut wa wasana lisana bi walidayhi ihsanan nayi bayani akan cewa ba a taɓa samun lokacin da ake samun bambancin fahimta tsakanin iyaye da ƴaƴa ba kamar wannan lokaci dalili ko shine samun internet da ci gaba da aka yi daga 2000 zuwa yanzu duk mahaifin da ko dai bai yi boko ba ɗani ya yi boko ko kuma ya yi boko ya yi graduating kafin 2000 ya ga 1990 kaza ɗin nan ya gama boko ne na aiki iyaye ne shi kuma ya fara boko ne bayan 2000 to ba a samun fahimta tsakanin shi da iyaye ne samsu sun yi zamana wata duniya ne daban can shi kuma yana wata duniya daban so akan samu fahimta to abinda ya kamata kakka bari wannan rashin fahimta ya yi tasiri ga kai ka fahimci su suna wata duniya ne don haka sai ka bi musu kai musu magana mai daɗi ka nuna musu cikin rayuwarka abinda ka ga in sun ji za su ji daɗi wani abu da su ba za su fahimce shi ba ko je ina da wannan kyas ɗin da tsakar dare ko in ce kila yau da safe ne ma 12 na dare ta dare don haka ya kai yau da safe wani mutum ya kira ni daga Abuja tura min da shi don Allah ina so in yi magana da kai ni ce duk waɗannan da a kusa da ni sun yi bacci don Allah idan ba emergency ba ne eh ka bari har gobe ya ce wallahi emergency ne doctor ne ya ce ya kira ne ya ce wallahi aure yake so ya yi mahaifa ne ya mahaifi ne ya dage da yi ya ce yau ɗin nan jiya ke na asabar ya ce yau aka sa ɗaurin auren nan amma wallahi sun hana ɗaura shi yanzu haka uwan mata ce tana asibiti kwanci kaza kaza da sauransu ko da dai bincika mene ne kawai abu ɗan kaɗan ne wanda mahaifan sun kasa fahimta so akwai wahalar mu'amala a wannan lokacin tsakanin mahaifa da ƴaƴa to amma ɗa sai ka saukar da kanka a duk abin da ba na addini ba ne kakka yadda ya haɗa ka ko sa in sa ba sa in sa bane ce musu da kai da mahaifinka in mahaifinka yau wace rana muke lahadi ko yace yau juma'a ne kace gaskiya in kace a yau ba lahadi ba ce yau juma'a ce eh haka ne juma'a ne kawai babu abin da zai canza babu abin da zai canza bale wani yana musu da iyaye ne akan political party wani zai ci wallahi wani kazo wani zai kaza party kaza eh party kaza ku dan takara da kai da mahaifinka kila shi dan takara baya iya wannan musun da mahaifa ne amma kai sai ka sai da lahirarka domin wannan wani yana yi akan abin da bai ke kawo bane duniya to sassautawa ake abi mahaifa kuma duk wanda ya kai shekara 40 a duniya Allah ya san wanda ka riga amma ya san cewa mahaifa ne sun kusa rasuwa duk wanda ya haifi ɗan shekara 40 yadda ganin rayuwa take ko babu rashin lafiya wasu shekaru an kai ayi kusa rabuwa don haka abinda aka yi baya ba za a yi shi gaba ba wannan duk yana sa ka danne ka kyautata ka diba nasoshin da suke magana kuma albarka ake samu a rayuwa duk wanda ke bi mahaifa ne su ne mai addu'a to albarka ake samu a rayuwa lamarin ka sai dinga yin kamar an shuka abu ya fito fi kullu sunbulatin mi'atu habba to kaga sai kasance abubuwa sun tafi haka da kai da kowa da kaina ma duk ina ba mu shawara mu ƙara kyautata ma iyayenmu mu ƙara kusantar su waɗanda iyayensu suka rasu sun san abin da nake faɗi domin suna so da za su dawo su koma yi musu irin wannan na taɓa ganin Malam Isa Ali Fantami yana kuka yana cewa wallahi da duk abin da zai bai yake da shi ya bayar iyaye ne su dawo yanzu da zai yi haka nan yace duk abin da yake da shi a ce ya bayar za su dawo domin ya same musu wannan biyayya amma dole babu abin da yake da shi sai kuka kaga ya kamata mu gyara wallahi
so amin doctor wannan yace yana fama da matsalar abin da ake kira janar da tana matuƙar cutar da shi da wahalar shi ko kabbar sallah bai yi dan yaje wajen yi kahin ya fi harshe ne ya sarka shi ya cije ya yi kamar yana yi da dai sauransu ga mafarkai na furkulle da almana duk daren duniya don Allah da girman Allah yana neman addu'a daga wajenka da kuma sauran al'umma da ke saurare da kuma idan akwai wata shawara da za a bashi
muna roƙo Allah tabaraka wataala don sunayen shi da siffofin shi masu tsarki Allah ya baka lafiya Allah ya saka warke daga wannan cutar Allah ya maka maganin da suka yi da sauran ƴan uwa da ke kwanci a gadon asibiti da waɗanda ke gida basu da lafiya don Allah ya basu lafiya shawara shine ka nemi masana na farko likitoci na zamani wasu abubuwa da zaka ce aljana ce zai yi kai ka fassara haka nan zai yi in ka je asibiti a ce deficiency ne gare ka ga vitamin kaza ko ga kaza ko ga kaza wanda kake bukatar ka dinga cin nau'in abinci kaza ko kuma ka dinga shan magani kaza zuwa lokaci kaza zai yi wata rashin lafiya ce da an santa kai ka fassara ta da aljani ya kasance kai kai kuskuren fassara sannan ka nemi masu maganin musulunci na kwarai waɗanda aka yadda da su waɗanda aka yadda da su ba waɗanda ke sarkulle ba kuma ba waɗanda ke yi don sana'a ba masu nuna suna da magani komai da komai duk duniya da kowa naira 50 yake ne uku naira 100 ka dai kokari ka samu waɗanda yake kwararru ne wanda an san su an san imanin su an san suna yi don Allah ne ka nemi magani Allah ubangiji ya baka lafiya da kai da sauran marasa lafiya wallahi
doctor wannan yana tambayar hukuncin wanda yake yin sako kuma yana ƙara komawa ga aikata sakon sannan don Allah wata addu'a ya kamata ya dinga yi domin ya tuba na gaske
inna kullum fiha muna roƙo Allah ya gafarta muna gaba daya sabo ina nuna dan adam take amma sabo mugun abu ne mai kai dan adam wuta abu ne mai halaka mai duniya sabo annabi adamu yayi da shi da na hawa wa Allah ya fidda su fa asa adam rabbahu fagawa Allah ya fidda su a duniya sabo wani abu ne da ke jawo ukuba akai ta wahala suna cikin aljanna lafiya lau don ka sabo shi ka hana kuma a koma aljannat don ka sai mu kiyaye kowa ya kame kai ne amma kuma dan adam ne ya riga ya gado sabo sai yayi idan lokacin da kai sabo ka tuba Allah ya ga tubanka Allah ya ga zuciyarka Allah ya ga ka tuba to Allah yana gafarta maka kuka koma wannan sabo kamar da hadisi yazo kuma Ibn Hajar ya hasana shi a cikin Fathul Bari cewa ko da kai ka koma yazo cikin Sunan Abi Dawud da wani Abu Dawud ko da kai ka koma Allah zai gafarta maka insha Allah wallahu ta'ala alam
wannan cewa take duk lokacin da take da bukata da mijinta baya biya mata bukatar ta sai ce shi sanyi yake ji baya iya wankan nan yanzu amma shi da yana da bukata baya jin sanyi ko ko ya halatta ita ma ta kiyaye mai
ku dai ne ta kan kure ku sulhunta ai gobe ya fahimci juna
eh to madalla gidan rero ngar ko ai kan kuke cewa da shi akan mita 95.5 zama sauraron mu a so ku take nan wanda ake son saurare mu a wasu sa daban-daban na duniya za ku iya sauraron mu a manhajar TuneIn Radio ko kuma shafi yanar gizo na Radio Garden ko kuma shafi yanar gizo din na garkuwa FM wato garkuwa FM.com za mu dan leka wata rabin lokaci kaɗan, kuma insha Allah za mu dawo kuma sai shirin ya tsura daga inda muka tsaya. Malallah ma saurare ni, kada ku manta kuna cikin da kasancewa ne da shirin fatawa addinin musulunci daga nan gidan Radio Murku FM da shirye shiryen sa akan Mega House 95.5. Muke kallon muke gabata muku da wannan shiri, muna tare ne da Dr. Jabir Sani Mai Hula, a babban limamin masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sara Abubakar, kuma shugaban sashen nazarin addinin musulunci da harshen Larabci na Jami'ar Jihar Sokoto, kuma mu'assasin mu'assasar nan ta Imam Malik, ɗaya daga cikin malamanmu masu da'awa a waɗannan ƙasashe namu na Afirka. A wannan gaba za mu ci gaba da karanta fatuwanku da kuka aiko mana ta hanyoyi daban-daban, kuma za mu buɗe layukanmu domin ku kira kai tsaye ku miƙa fatawoyinku. Mai wannan tambaya dokta yana cewa, menene hukuncin yin DJ na bikin aure? Domin ya ga mafi yawancin mace ce kenan, domin ta ga mafi yawancin ƙawayenta da san sun yi DJ a aurensu kullum suna cikin matsaloli.
Ban san menene DJ bikin aure ba. Abin da san DJ ba su ne waɗanda ake ɗaukowa masu labban speaker nan ba?
Su ne.
To in ana wata in aka ce za a yi wa'azi, su ake kawowa, kuma ana kiɗi.
Haka.
In suka zo kiɗi babu kyau. In kiɗi, in DJ abin take nufi a ɗauko mai kiɗi a zo a haɗa maza da mata a yi ta rawa a yi babu kyawu. Idan tana nihin a ɗauko kawai sound system ne, kawai an kawo don a taimaka ya yi kaza, wannan bai da laifi. Sai dai in suka zo bai kamata irin waɗannan ba su dinga sa kiɗi-kiɗi kafin zuwan wanda zai wa'azi ko wanda zai za a program. Na kai danganta me aka yi da waɗannan abubuwa. Idan aka yi abin da ba daidai ba, ba daidai ba ne.
Idan aka yi DJ to, in aka yi DJ ya aure to dama a je a yi fatin ne.
Ba taɓa jin su ba wannan.
Lallai a je a DJ to
a yi fatin nan to babu kyawu.
Ba kayan da ake
kawo. Babu kyawu. A je a yi ta rawa maza da mata. Ko mata ne ya ɗauko a waya ana sawa a social media ana gani babu kyawu, amma in mata ne za su je su yi wani kiɗin ƙwaryarsu, kiɗin dindumarsu, waye irin wannan na aure, wannan yana halatta, amma a sa irin kiɗi mai tadda shawa ba ya halatta. Zan namiji ne zai zo wurin mata na tarawa, kila ana ɗauka da waya, wanda duk baya halatta kuma baya da kyawu, kuma kamar ita fudi yana cikin abin da ke rage albarka aure. Muna ta gani yanzu a yi aure wata uku ya rabu, wata uku babu mai son juna cikinsu, kowa na ƙiyayyar juna, wata uku kukan da amarya ke yi ya fi wanda ta yi don rayuwarta a baya, wata uku inda biyu ya zauna zaginta yake. Muna ta gani an kashe kuɗi da yawa an yi waye domin albarka aure. Akwai wani shiri da nace zan yi ban koma hoɗi saboda na yi ta hoɗi har zuwa samu lokaci ba, ana ta cewa February to sani wallahu a'lam.
Kuma da Allah za ku iya cire mu a lambar nan ta 081-052-7716, zan ƙara mai tawa 081-052-7716, haka kuma wasu kallon mu kai tsaye ta Facebook za ku iya ajiye muna lambobinku, insha Allah za mu yi ƙoƙarin amsa fatawoyinku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna tare da wannan. To kahin na'urar wannan ta daidaita, insha Allah za mu sake dawowa a gurinku. Dokta, akwai mai wannan tambaya da yake cewa sallar isha'i ce idan mutum ya samu raka'a biyu na ƙarshe idan ya tashi rankawa a asirce zai ko kuma a bayyane.
Dukkanin su malamai sun faɗi kowanne, amma dai insha Allah wanda ya fi shi ne ya yi a asirce ya ci gaba da sallah ta, ya kasance ga ya yi kabbara harama, don haka ga raka'a da ya kabbara harama ita ce tashi ta farko. Don haka sai ya kasance in ko da liman zai gama sallah ya gama raka'a biyu kenan, a sallah ta zai yi biyu na ƙarshe sai ya su a fatiha ɗaya kuma a asirce. In ya ce to kenan waɗancan ma haka ya yi su, sai mu ce ko da bayan liman ka yi sallah, tunda bayan liman ka yi sallah ko da duka ka samu duk sallah ka asirce za ta kasancewa, amma mu baya bayyana karatu a bayan liman, kuma abin da ake da saɓani da shi mamu yana karanta fatiha ne kawai, mamu bai karanta sura bayan liman illa inda al-hanafiya, wallahu ta'ala a'lam.
Tuma da Dokta, wannan ta ce kana so amsa mata tambaya ta karatun nursing ne ta kare ta ga wani malami da kake nursing ta ga wani malami take so ta aura kuma malami ne da ke karantarwa a makarantar islamiyya ko mahaifinta ya tsaye lalle ba shi yake so ta aura ba gana ta harshe wani mai kuɗi yake so ta aura
shikenan
mene ne shawara?
Shawara shi ne ki samu wani wanai ko kaninai ko wani aboki ne ki gaya mai ga abin da ake cike bincika. Duk wannan lamuran babu gaskiya ciki duka in ka bincika akwai ƴan matsaloli akwai matsaloli don haka ba dole ta faɗi bane hakan ne shi don kuɗi ne wancan zai yi malamin ku don wani abu ne amma dai in aka zamana wani wanda baki ba shi ba dushi ake alƙalanci alƙalanci shine ba mai husuma ba wanda aka ƙara ba wanda aka ƙara ba yanzu wani wanda shi bai da alaƙa da wannan bai da alaƙa da wannan zai amfani da hankali ne don haka wani wane wani ƙane ne wani baba ne yana da rai wani aboki ne zai iya wani malami da yake saurare in ya saurare ki suka je su kai magana za a gane inda bakin zaren yake sai a sulhunta ko da babanki Allah ya miki zaki Allahu
Allah kana tare da mu kana tare da mu eh sai ka yi tambaya ka a gurguje masu sauraron mu ta ka zuba su ejin ka kai tsaye so ka takaita sai su ji menene tambayar da kai na'am sai ba da to wannan tambaya mun riga mun rasa ta sai kuma kira na gaban Dr. Nuna tambaya na cewa idan ta a duk lokacin ta dauki azumi idan ta kai kwara biyar sai jinin haila ya zo mata amma tana ajiye azumin nan kuma sai jinin haila din ya tafi a tai to yaya maganar azumin take nan
babu tabbas cewa jinin haila ne sai ta ce jini ya zo mata idan ba lokacin jinin haila bane yunwa tana sa jini ya zo mata to jinin istihara ne wannan ba zai hana ta yin azumi ba don haka sai ta tantance jinin haila ne ko ba jinin haila bane bai yiwa duk bayan kwana jinin haila baya zuwa duk bayan kwana biyar ko kuma ya zo duk don yunwa don kaza amma dai in ta tabbata cikin su wanne ne na haila to ba za ta ji azumi ba a lokacin jinin haila wanda ba shi ba za ta ci gaba da azumi wallahi ta'ala alam
kuma da lamar su a jiya sakonnin gaisuwa zuwa ga Dr. Jabir daga sashen Facebook muna gani ko mun gode kwarar gaskiya alaikum salam da muke tare ba sai ka ambata su ba sai ka ambata sunan ka ba kai tsaye waje zuwa ga tambaya mu je zuwa ga tambayar ka to haka to dokta da yana sallar duha yadda yana to yanzu yana son kuma ya ci gaba
sai ya ci gaba babu matsala aiki alheri ne da kana yi ka dakatar yanzu sai ka ci gaba wallahi ta'ala ala
to madalla assalamu alaikum wa alaikum assalam ji a gurguje mene ne fatawar ka na'am yanzu bari mu je bari mu ɗauki tambayar ka amma zan ɗaya tambayar ita ce menene hukuncin ƙwallo a shari'a musulunci ina ganin yayi ba su bari to mun gode ƙwarai gaske dokta tambaya ta farko hukuncin ƙwallo a shari'a musulunci sai ta biyu matan da ke ɗaukaka murya ga mazan su ko an ce su bari ba su bari irin yima namiji tsawa haka
a na farko hukuncin kullun kafa ina tsammanin Salman al-Mashhur akwai littafin da aka rubuta musamman aka haka akwai fitowoyin na malaman aljinnoni amma akwai littafin musamman cewa asalinta shine halas idan bata ci karo da wasu abubuwa ba misali idan ba a hidda tsiraici ba wanda sai ka gajeren wando da bai kawo ga gwiwa ta ba shi wannan yayi haramun kullu fita ko ba kullu fita ba don haka in sanadiyar kullu ne yayi zaka wannan ya shafi mai kullu haka nan lokacin sallah kiyaye lokacin sallah haka nan caca sa caca cewa za mu kawo naira 10,000 duk tim din da ya canye a bashi su duka za mu tara 100,000 ya koma caca haka sa caca wajen kallo cewa tim kaza ko tim kaza kai predicting tim din da ya ci zaka samu kaza zaka bada kaza tim din da ya ci zaka samu kaza duk wannan caca ce wanda bata da kyau amma in juya sharaka yana babin motsa jiki ne kaman hukunci ne hukuncin gudu hukunci ne hukuncin gudu hukuncin zuwa gym motsa jiki da dokar karfe duk babu wanda aka yi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam dokar karfe gym dukkanin shi nau'uka ne na sport dukkan ne na wasanni na motsa jiki nau'uka ne na riyaba wanda yake malamai suna halatta su wallahi a'lam
kin wanda da doctor daga sashen mu na Facebook akwai mai tambaya akan wanda ya salla asuba shi kadai sai daga baya ga jami'i zai iya shiga a yi jami'i da shi
ko sallar asuba da sallar magariba indai cikin lokaci ne suke yin ta dalilin kuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam na yayi salla bayan an gama salla ɗaya daga cikin salloli sai ya ga wasu mutane biyu ba su yi salla ba sai ya ce ma baluku ma lam tusalli ya ma'ana me yasa ba ku yi salla tare da mu ba qalu ko qala sallaina fi rihalina qala idza antuma sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya fihi fa innaha lakum nafila suka ci arabi mun yi sallah a cikin tantin mu kafin mu fito yace idan kuka yi sallah cikin tantin ku sannan kuka zo masallacin jama'a kuka ga jama'a na sallah ku yi sallah tare da su nafila ce gare ku malamai sun sabani wacce ce nafila wanda suka yi su dai ko wannan amma dai al-muhalli shahid annabi ya ce kuma mai ta sallah wallahu ta'ala alam
dakta wannan yace ya sai abu ne a wajen wani sai mishi transfer kuɗi har ma ya nuna mai cewa kuɗin sun tafi sai bayan kwana biyu sai kuɗin suka yi reverse suka sake dawowa cikin account ɗina kenan shi kuma shi ɗaya ya mantar da shi a lokacin bai sake tura wa mai kuɗin ba shi kuma bai sake tuna mishi ba saboda yarda da ke tsakaninsu yau shekara uku kawai zai sai tuna da cewa bai sake tura wa wancan kuɗin nashi ba kuɗa a lokacin naira 6,000 ne amma a yanzu abin nan da ya sai ɗin yana iya haura 10,000 ko tambaya ta ana ita ce idan zai bashi kuɗin shin naira 6,000 zai bashi ko kuma zai auna ne da yanayin darajar su wannan lokaci sai ya biya shi
naira 6,000 zaka bashi bashi na currency ɗaya baya canzawa bashi saboda faduwar naira da darajar ta da waye baya canzawa in naira ne naira haka ake biya sai dai baka kyauta ba kila inda kai ne ka biya da kai saurin neman haƙƙinka mutane in suka bi tsara su saurin neman haƙƙinsu in kuma suka samu suka yi gaba shikenan don haka ɗan dilin da kai baka kyauta ba wallahi a'lam
to malam da dukta wani ya tambaya akan ko ya halatta ka aure mace wacce ta yi wa wata mummunar rawa wacce ta yi wata mummunar rawa gurin fati na ƙawarsa bayan ta gama take cewa ta yi nadamar abin da ta yi kuma ta tuba da gaske
ko gunki ta bauta ba in ta ce ta tuba ana auren ta
to wannan da haka zai iya abun ga ke da tuba da Allah tambayar wani ana ita ce azumin mutum ya gangarci har ya kai wajen shekara biyu sannan ya ranka ko akwai ciyarsuwa idan ya ranka
ya akwai ciyarsuwa akan kauli mafi inganci saboda fatu Abdullahi ne Abbas yake cikin sunan Abi Dawud za a ranka za a yi ciyarwa wallahu ta'ala
to ma da laina ganin duka iya tambayoyin da zamu iya dauka kenan duka a sashin da muke dokar tambayoyi sai dai kuma ba wannan gaba doctor kamar yadda aka saba idan akwai wani jan hankali da gargadi da kake so ka rufe shi zuwa ga al'umma
to ji hankali da zan yi ga al'umma shine mu ji tsoron Allah ga siyasa tana kunnuwa kada mu sai da duniyar mu laihara mu saboda duniyar wasu kowa yayi abin da yake ganin shine ra'ayi ko nayi kuma kowa ya kira zuwa ga abin da yake ganin shine ra'ayi ne amma ana kira ne ga duk abin da ake cewa gare shi da hikima da basira ba ana kira bane babu bukatar kazafi babu bukatar kaci alhakin wasu babu bukatar aje ayi buge-buge babu bukatar aje ayi koni-konin dukiyoyi a wani abubuwa da wanda sun saba ma addini sun saba ma wayewa ta gari da inda ake irin wa'annan siyasosi na demokradiyya inda aka ci gaba duk ba a wa'annan abubuwa za ka su shugabanni su ji tsoron Allah kada ka ba wani kayan shaye-shaye ko ka ba wani makamai ko ka ba wani izini ko ta baki ko ta kaikaice ya je ya aikata ta'asa ko kuma ta nuna cewa ko da ya aikata ta'asa in ya zo kai zaka sa a fidda shi ko zaka sa a sake shi duk waɗannan manya ku ji tsoron Allah duk abinda waɗannan kananan suka yi zunubin yana nan gare ku wa qala allazina tabu lil ladina tubu wannan cikin qur'ani irin shi daban-daban a cikin suratul baqara a cikin nan kasa suratul akwai shi da yawa cikin qur'ani wanda yake nuna waɗanda suka bi da waɗanda suka biya a fatir cewa Allah zai kama waɗannan kuma ranar lahira za su yi la'ancece ne juna zaka in ka samu sun ya je yayi abu wal ismu ala munawilihi lahu in ji mai ahlai wanda idan aka je aka yi banna to fa shike da wannan zulubin wannan bannar kuma ba dole bane sai wai ka iza da baki akwai izawa ta na yadda ko in kai ban yi tsawata maka ban yi maka fada zaka budi tsoron Allah sannan makwabci da makwabci wanda ba ɗan daba ba kada siyasa ta raba ku dan uwa da dan uwa kada siyasa ta raba ku kowa yayi abin da ya ga shi yafi maslaha tsakanin da Allah kuma ya kira zuwa ga abin da ya ga shi yafi maslaha tsakanin da Allah amma irin yadda aka shiga gaba tsakanin wa da kani tsakanin tauba shi da tauba shi gaba tsakanin makwabci da makwabci akan lamuran siyasa tsakanin aboki da aboki wannan bai dace ba ya saba mu koyawa addini ya saba mu wayewa ya saba mu hankali mai kyau zaka ji tsoron Allah kada ayi kazafi duk abin da baka san wane yana yi baka ka zo ka ce wane kaza yake yi abinda kake da tabbas shi kake iya magana da shi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula zaka da mu sai da lahira mu domin duniya wasu mu wawa shine wanda ya sai da lahira ta domin duniya tai wanda ya fi wawa wauta shine wanda ya sai da lahira ta domin duniyar wani ne zaka mu ji tsoron Allah mu gyara duka ko mu yi ta addu'a akwai abin da ce ba tawakkuli shine kai iyakan naka ka ban ma Allah saura don haka sai duk wanda ya yi nashi ijtihadi kai ya kasa roƙo Allah ya mai zabi mafi alheri a jaha tai zabi mafi alheri a ƙasa tai jahi ma zabi mafi alheri a kowane mataki sai Allah ya zaba maka abinda yafi wanda kake tunanin shine alheri gare ka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kawo mana tsaro a wannan jaha wallahi ta'ala alam
to wannan masu hare duka abinda muka samu dama da kawo muku kenan a cikin shirin fatuwar addinin musulunci na wannan makon sai a tarbiyyar mu a ranar lahadi na misalin karfe 11 zuwa karfe 12 na rana domin sake jin mu dauki da wani sabon shiri kada a manta a ranar litinin idan Allah ya kai mu kuma akwai maimaitin shi wannan shiri na fatuwar addinin musulunci da misalin karfe 2 zuwa karfe 3 za ku yi ci gaba da aiko mana tambayoyin ku duk lokacin da kuke so a lambar nan ta 0800 330 6727 haka kuma a wani mako za ku iya kallon mu inda ku kalle mu yau a shafin mu na Facebook kenan kuma muna neman afuwa bisa ga dan tangarɗar da muka samu a lokacin dauka kira insha Allah zuwa wani mako za mu kokarin ganin cewa ba a sake samun ta ba za mu dauka kuma gudanarwa ta gidan Radio Garkwa FM da Sheikh Malamin da muka kasance da shi a cikin shirin Dr. Jabir Sani mai hula da kuma wanda ya sarrafa mana na'urori Hassan Usman Barbi da Bashir Muhammad Dange wanda ya hada mu da ku kai tsaye ta Facebook Nasiru Abbas Babi da na gabatar da shirin da ke cewa mu barku lafiya.